sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum ni ne Sarkin Hashim kuma tare da Muhammad Hafiz Baballe sauran abokan aiki muka sake da shirin mu na hantsi a yau ranar Laraba 15 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Cikin shirin za a yi cewa garin Elat dake kudu maso kudancin Isra'ila ya zama ɗaya daga cikin manyan wuraren da aka kwashe kan gudun hijira daga yankunan da aka harba makamar Roka daga Gaza. Sai kuma shirin ciwon ƙyamaci da Aisha Ma'az da shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Sojojin Isra'ila sun kai samami asibitin Shifa dake Gaza da sanyin safiyar Laraban nan agogon yankin inda suke neman mayakan Hamas bayan sun baiwa jami'an ma'aikatar lafiyar gargadin mintuna kaɗan. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce bisa ga bayanan sirri da kuma buƙatar aiki dakarun IDF na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin Shifa ta buƙaci dukkan mayakan Hamas su miƙa wuya. Rundunar ta IDF ta ce dakarunta sun hada da tawagar ma'aikatan lafiya da masu magana da harshen Larabci waɗanda suka samu horo na musamman don shirya ga irin wannan yanayi da ake ciki da nufin kada a cutar da fararen hula. Babban daraktan ma'aikatar lafiyar Gaza Dr. Munir Al-Burush ya shaidawa gidan talabijin na Al Jazeera cewa dakarun Isra'ila sun kai samami a bangaren yammacin ginin asibitin. Tun da farko Amurka ta goyi bayan ikirarin Isra'ila cewa Hamas tana amfani da asibitoci a matsayin mafaka ga mayakanta. Isra'ila ta ce musamman Shifa akwai cibiyar bayar da umarni karkashinta, wani abu da Hamas ta sake musantawa. Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'a jiya Talata, 336 masu goyon baya da 95 aka san haka don amincewa da shirin hana tsaye da harkokin wani bangare na gwamnatin Amurka a ranar Asabar mai zuwa. Amma a lokaci guda ta kawar da muhawara mai zafi da ake tafkawa kan kashe kuɗaɗe har zuwa farkon shekarar 2024. Kuɗaɗen hukumomin gwamnati gaba ɗaya za su ƙare ne a tsakiyar daren ranar Juma'a mai zuwa, lamarin da ya tilasta majalisa da fadar White House cin ma yarjejeniya ta gajeren lokaci don ci gaba da tafiyar da gwamnati. Majalisar ta amince da ƙudurin da sabon kakaki Mike Johnson ya gabatar, shugaban 'yan Republican masu rinjaye kaɗan a zauren majalisar, da tsawaita kuɗaɗe ga wasu hukumomin gwamnati har zuwa tsakiyar watan Janairu da sauran hukumomi har zuwa farkon watan Fabrairu. A yayin amincewa da ƙudurinsa, Johnson ya samu ƙuri'u da yawa daga 'yan Democrat 209 fiye da 'yan Republican masu ƙuri'u 127. Masu adawa da ƙudurin su ne 'yan Republican 98 da 'yan Democrat 2. Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta rasa abin da ta faɗa na burinta a baya na samarwa da Ukraine harsasan manyan bindigogin artillery da makamai masu linzami miliyan 1 nan da watan Maris na baɗi. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ne ya bayyana haka a ranar Talata gabanin taron ministocin tsaro na Tarayyar Turai a Brussels, babban birnin ƙasar Belgium. Kalaman Pistorius dai su ne na farko da wani babban jami'in Tarayyar Turai ya amince da cewa ba za a cimma burin ba, ko da yake da yawa sun nuna shakku a cikin sirri tsawon watanni. An da yi alkawarin ne a cikin watan Maris ɗin da ya wuce a matsayin martani ga buƙatar da Ukraine ta yi na samun harsasan manyan bindigogin artillery yayin da yakinta da dakarun mamaya na Rasha ya gaza gin gaba. Alkawarin dai wani bangare ne na wani shiri mai kashi uku na bunƙasa jigilar harsasai zuwa Ukraine, inda bangare na farko ya buƙaci ƙasashe mambobin EU da su ba da gudunmuwarsu daga ma'ajiyar makamansu.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan garin Elat da ke kudu maso kudancin Isra'ila ya zama ɗaya daga cikin manyan wuraren da aka kwashe ɗan gudun hijira daga yankunan da aka harba makamar Roka daga Gaza tun bayan harin ranar 7 ga watan Oktoba. Yanzu garin ya zama inda ake kai hare-hare da makamai masu linzami. Ga abokiyar aiki Hawwa Sharif ta fassara rahoton wakilin muryar Amurka Nastasha Mazgobaya.
A duk sa'a da Jiniya ta yi gargadin harin roka magabana Eilat a kudancin Isra'ila na da kimanin minti 30 ne na neman wurin fakewa, amma kafin wani harin jirgi mara matuƙi ya afka kan wata makaranta a makon jiya, ba wata jiniya da ta yi ƙara, wani ɗan motsi ne kawai. Sai kawai ƙarar fashewa da ta biyo baya. Gal Harari mai shekaru 12 a duniya ya ce ɗalibai da dama sun riga sun fice daga ginin makarantar, inda wasu kimanin 40 ke ciki suna harkar karatunsu. Mun yi tafi da shi da 'yan kwanaki kaɗan da suka shige. Mun samu horo da dama, saboda haka ɗaliban sun san abin da ya kamata su yi. Mun yi sa'a ba wanda ya ji rauni, mun auna arziki sosai. Jirgin mara matuƙi da dakarun tsaron Isra'ila suka ce ya fito ne daga Siriya, ya yi kace-kace da ginin, babu wanda ya samu rauni. Garin Eilat na Isra'ila da kan karɓi 'yan yawon buɗe ido da ya kamata a ce ya zama tudun mantsir daga mutanen da aka kwaso daga garuruwa da ƙauyukan da ke kudancin Isra'ila da harin rokoki ya riska a Gaza sama da 60,000. Sai ga shi birnin ya kasance ƙarƙashin harin manyan makamai da 'yan tawayen Houthi ke harbawa daga Yemen. Dama harin jiragen sama mara matuƙi da ake cillowa daga Siriya. Ɗaya daga irin wannan harin jirgin mara matuƙi ne ya faɗa kan wannan ginin makaranta firamaren da ke nan baya. Mahaifiyar Gal Sharon Hariri ta ce ta sha gaya ma 'yarta cewa makarantar nan ita ce wuri mafi aminci, saboda babu wurin fakewa a gidansu. Hakika na yi zaton shi ne wuri mafi aminci da tunanin 'yan matan nan na bukatar ci gaba da harkar karatunsu da gudanar da rayuwarsu a daidai lokacin da yakin ke ci gaba. Tunda haka ta faru, to komai na iya faruwa. Ko da yaro bai ji rauni ba a zahiri, lalle zai raunana a zuciyarsa da tunanin shi. Haka kuma dukkan yaran da suke nan masu shekaru daban-daban duka tsorace suke, ba sa bacci da daddare, suna tsoron zuwa ko da ban ɗaki ne, ba sa iya fita waje su yi wasa, duk da dai ga ababen sha'awar gani da ido da ƙoƙarin da muke yi kullum, duk da haka tsorace muke. A makon jiya ne da dakarun tsaron Isra'ila suka ce dogon makaminsu ne kama da mashi na tsaron sararin samaniyarsu ya kakkaɓo wani makami mai linzami kusa da Bahar Maliya da aka harba zuwa garin Eilat. Dakarun tsaron Isra'ila ne ba su bayyana ko su wake da alhakin kai har na makamin mai linzami ba, duk da dai an tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran da ke Yemen sun yi ikirarin harba makamai masu linzami zuwa kudancin Isra'ila. Iyalan Doris Ra'is na daga cikin waɗanda suka tsira daga harin na ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas da Amurka ta bayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta kai kan kibbutz Nir Oz. Kashi 1/4 na al'ummar garin mai mutane 400 na daga cikin waɗanda harin ya shafa, inda aƙalla mutane 20 suka mutu, aka sace wasu sama da 70. Ta ce Hamas sun shiga har cikin gidansu, amma sun kasa shiga cikin ɗakin da suke ɓoye tare da mijinta da 'ya'yanta uku, inda take riƙe da hannun ƙofar har tsawon sa'o'i 8. Tuni dai iyalan suka koma garin Eilat, wanda a yanzu ake auna kai mahari. Daga iyalan da suka tsira daga Nir Oz zai ɗauki shekaru kafin su koma Kibbutz, in har sun yanke shawarar yin hakan.
There is a plan that we go together to some place with building.
Muna da shirin ganin baki ɗaya mu koma wani wurin da zama da zai sha bamban da rayuwarmu na shekaru 2 ko 3 kawai. A ƙarshe ya kamata mu dawo Kano bayan an gyara an maida komai yadda yake. Ban san dai ko zan dawo ba, duk da dai a gaskiya zan iya cewa ba zan dawo ba, saboda 'ya'yana a tsorace suke, haka ma ni da mai gidana. Mun yi musu alƙawari ba za su sake tsorata ba a rayuwarsu. Sojojin da ke nan kuma a gaskiya suna ƙoƙari matuƙa, ba za su bari wani abu ya faru ba. Ya zuwa ranar 7 ga watan Oktoba ta ci ba wanda ya dawo ran.
A gai da Hauwa Sharif, har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Rundunar sojojin Mali ta faɗa a jiya Talata cewa sun sake kwato garin Kidal da ke arewacin gasar daga hannun 'yan tawaye bayan wani samami da ya sanadin mutuwar mahara da dama. Masu sa ido masu zaman kansu ba su iya tabbatar da rahoton kame garin ba, wanda zai zama alama ce ta nasara ga sojojin Mali, yayin da kusan ba sa nan a birnin, inda 'yan kabila Abzinawa ke iko da galibin yankin arewacin kasar. Shugaban mulkin sojan Mali, shugaba Asim Gota, ya faɗa a shafin X cewa a yau sojojinmu da jami'an tsaronmu sun kwace garin Kidal, aikinmu bai kammala ba na tuna ya kunshi farfado da kuma tabbatar da martabar yankin ba tare da wariya ba bisa ga kudurin kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya. Sojojin Mali sun ce sun yi kira da a samar da zaman lafiya a garin kusan mutane 25,000 tare da gaya wa mazauna garin da su yi biyayya ga sojoji. Daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba ta da niyyar sassauta takunkumi ko daidaita dangantaka da mahukuntan kungiyar Taliban a Afghanistan har sai gwamnatin Islaman ta inganta yanayin haƙƙin dan adam a ƙasar. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa BOA cewa Amurka na nan akan matsayarta da ta ɗauka cewa ba a samu wani muhimmin ci gaba na daidaita al'amura ba har sai an samu kare haƙƙin dukkan 'yan Afghanistan. Kalaman ma'aikatar sun biyo bayan fitar da wani sabon kiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya ba da shawarar yin taka tsantsan na daidaitawa da kuma ƙara hulɗar ƙasa da ƙasa da hukumomin Afghanistan.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yamace a makon da ya gabata wanda ya kasance kashi na uku cikin jerin hirarraki da na yi da malama Fatima Muhammad Uwattara wacce aka fi sani da malama Dangana, malamar addini, yar kasuwa kuma jagorar makarantar Dangana International School mai zaman kanta a kasar Ghana da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakani al'umma, sannan mai ba da gudunmawa wajen bunkasa rayuwar mata daga jihar Kano. To lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da malama Fatima ke cewa
To ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah. Don kiyuya yana kawo babban lalaci. Kiyuya yana kawo manya-manyan kasala. Kiyuya na bari yara wata rana su zama barayi, su zama ɗan ta'adda, su ba zama masu shaye-shaye. Mace mai kiyuya kenan. Yana bari iyalin duk musulunci ta rusa da shi. A ta ita da kanta mata duba da kyau ta shiga inda musulunci bai ce ba. Shin sani dai ina kiran musu kar arena sana. Kamin ke aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne ne mi sana'an ki kina yi kadan kadan. Allah hada ki da mijinki ke ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki ki tanye iyalinki. Ai ni haka ni malama ne amma ni tun da na tashi da malantaka na da wa'azina ina sana'a. Sana'a na kuma sana'an hannu shine aikin itaciya nake kadan kadan har yau muka zo muka kai ga haka. Mu iyali na duka sun yi Qur'ani sun sauke sun yi Boko University sun gama amma dukkan su mashi da ni ba su sana'an hannu.
A yau kuma za mu dora ne da bayanan Hajiya Sa'a. To Hajiya na dan katse ki kina cikin bayani a game da yadda za a iya shawo kan matsalar rashin abin yi.
Kaskanci ne kullum ka ce kace ai maka kaskanci.
Wayan suna ra'ayin cewa
kaskanci ba ya ta kaskanci ko ya hayo ba ya kaskanta duk mutane bane. Am before ko da dan arewa a jaji sai ki shi yakin da ibayar amma bai yi da abashi ba. A da haka ake arewa sai dai a bayar amma ba dai ka karba ba. Amma yanzu wata rayuwa muka samu ta dafar an zo an canja yanzu mun zama masu karba wanda da ba haka nake ba zan zama yanzu wanki ta cewar yanzu kan masana'antun nan. Za ki biyo cewa wajen aiki na shawarar amma idan kika je za ki ga yawanci sai da waɗansu ƴan wani garin wai wata ƙasar sun zo sun yi aiki a wurin amma ba a yan jihar ba. Saboda mai sun raina wannan sana'a.
Raina sana'a.
Raina sana'a. Ko yarinya ta ita tana siyan kayan kwalliya ta cakare tana ga ta fi ƙarfin wannan sana'a. Ko tun tana ƙarama ya kamata a fara koya mata muhimmanci ta san meye muhimmancin sana'a. Da muhimmancin na kai. In ka tayi da wani muhimmancin na kai ta san ala ta san muhimmancin abu neman abin kai. Kuma ta dinga da shi. Ma sai ta zama girma za ki waya mata. To gaskiya ya zama laifi. Ta saka ta mutu uwa ta mutu baya za ta yi.
To malama Fatima kin yi wa mata gargadi bari mu koma bangaren maza. Wani gargadi zaki wa rukunin mazan da ba sa sha'awar barin matan su yi aiki ko sana'a?
Eh gaskiya dan mazan nan su ji tsoron Allah. Domin yau ka hana matan ka sana'a kanka ka sai ma wahala. Kai hakuri saboda Allah. Kai ko matan ma ba ta sana'a in kana son ta da aure ma nemi wani aiki ka sata. Duba yanzu ana decoration gyaran ɗakuna da gidaje. Akwai wata da ta kami yaran ta biyu daga nan. Kin san sana'an da take wanke-wanke gida. Wanke-wanke ka ganta kaman Balaraba. Kyakkyawan mace taron ta biyu na zuwa school kuma private school tana was amma wanke-wanke gida-gida ta karbi number jama'a kamar yanzu aka sheta karbi number ki sai ta ce Hajiya yan kuri baki da wanke-wanke baki da gyaran daki zo miki wanke-wanke ta miki shara ta gya ta clean miki daki ta zo da kayan sabulun ta da su abin gyaran mobu duka kayan na tana da shi ta zo ta gya an kwana uku za ta yi ta miki duka ta miki wanki ki biya ta gobe kuma ta zo tana ita ce baki da wata abuya mai son girki ta iya girki ne ta zo ta miki girki ba sana'a mani
sana'a ce
tana duban iyalinta isa shi sana'a ba a raina sana'a namiji kada hana mace sana'a ka hana mace sana'a ce kanka kanki ma ya cuta ya kuma cuta ita kuma da yake ta zama kiyuyaciya in an ce ta zauna she ta zauna ta sauna tana yawon bara wanga musulunci ma bai yarda da shi ba kin kunyatar da kanki isa Allah ya lulube mu da
akwai mazan da ba sa kaunar a ce matan suna ko fita aiki ko kuma suna sana'a. Yaya za a shawo kan wannan kalubalen?
Yawwa akwai kuma ba mata ba unguwa ce idan ya kamata ko iyayensa in ce kin yi dabara yaki sai ki gaya ma sisansa ko uwarsa Hajiya ina son yi sana'a da rage masa nauyi ka ba ka ba daga nan shi gaya masa magana ne bai hayya fahimta amma wasu barikin su kasance ya ce ba ta sana'a kuma ba ba rage mata komai ba dauke mata bayan komai ba amma sai ya ga cewa shi ya ba za a ci mata sana'a ba aikin ba haka zai ci ko ba ku abin da zai baki majoritin su masu hannu wannan su ce ni ba saboda haka sai ku sami yan wata da Allah ina ma ranar sa ina yi mai sana'a kin ga saboda bare ko duk mata ake kullun ce ta zata za ta yi maka magana ne daɗi ne taushi to wannan ne yayin shi sai ki gani to kai ne zai hada aika zata za ta za to a cikin hankali har sai ya yayi musamman da dan fara zai ga canji to da wannan canjin gobe ne gwamnati zai yi shi ba to zai ci za a gaba da ta yi abin da mutum mai mai
malama Fatima akwai matan da ke sha'awar aiki ko sana'a waɗanda mazan su ba sa so akwai yadda ya dace su karye harshe wajen neman amincewar mazan nasu
eh akwai hanya in kaga alaman tana son ta yi sana'an ta yi aiki mijin ya hana ta dinga lallashe shi tana mai ladabi da biyayya wani sana'an ga idan nayi fa rufin asiri mu duka ne zan taimaka ma kaina in taimaka maka in kaga bai yi ba ta bari manya su shigo ciki kaga in ya kiya to kata zuba yara mai yawa ta bi family plan ta samu yara biyu ya isa su zauna yayin ta duban su domin ta yi wasa ta saki jiki ta zuba yara yaran su yi asaran su watara domin sana'an shi ba zai nare a karshe ba ita kuma za ta shiga matsala yara kuma za su shiga matsala ko kudi kake da shi yanzu zamanin ga kana aiki kwana biyu sanyi yake yi ya watsa ya narke to ga mata ga yara ya saku eh kuma aikin gwamnati nawa ake biya karama sana'an kanka da aikin gwamnati a cikin lokacin da muke ciki san ka hana mace ta mai sana'a taitai ka hana ta ce ta bidiri ta zauna amma ni ina ga ya ma wannan mace kar ta saki jiki ta zuba iyali wata rana zai zama ta dana sai yan biyu ko uku ya isa da kama kanta ana aiki boye ai a cikin gida ma ana taliya ana wani sana'a kadan ko da miji ya ce kake fita akwai sana'an akwai mace da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam namiji ne ya auren farko wai talauci ya ishe shi yace kara na biyu eh kara yace talauci da zai karo na uku me saki ne ita ta gwada ma sauran matan su duka suka yi arziki har da miji to ashe sana'a wajibi ne akan dan adam sahiban goyo ra'ayi namiji ya hana mace sana'a haka kuma zan go ra'ayi mace ki zama kiyuyaciya ki zauna ba zai dace miki
to anan ma ba a tsira ba a tsira ba hajiya domin akwai wa'anda suke gani cewa mata yawanci idan aka saka musu su kuma sai su je su yi abin da ransu yake so su fara cin amana
eh gaskiya ne akwai wannan kuma wannan yake da cewa zargin da yake faruwa ko lokacin kuma kamar yanzu sana da mai gayar miki kaje ka gaya uwar miji to wata uwar miji ko ta hana ba ko ba ta ba zai ko santin da kaje ka zaba sana'a su san ta ba fata sai a zo a shirya su a gaya musu ga abubuwan da yake akwai zane unguwa ga samari ga waye duk a tsuntu a hadan su kaga za su san cewa me matsalar su ta unguwar su ya za a yi su gyara menene wanda mutum zaka yi wanda mu zai gyara wanne ne wanda gwamnati zaka yi me wanda mu zamu da kanmu to idan aka samu wannan to ina tabbatar miki da yadda mutum wanda shi ya san an san da kasan an san da shi kuma shi ya ce ba zai yi wani abin tauci yadda zai yi ta ba to haji aka ana akwai ba su tsawo ba a cikin ba zai yi unguwa din nan kin ga akwai da kinjiwa kin gane akwai tsawo akwai matasa akwai waye to shi ma kuma a can wajen mazan wannan kwamiti ɗin na unguwa zai taimaka saboda ne saboda ana zuwa tattaunawa yana jin abubuwan da suke faruwa zai zo gyara nashi idan kuma akwai wani matsala za a iya zo a ba shi shawara a ga ya tsomi da rigar unguwa a cikin siyasa sai a same shi a yi masa magana don kuma kamar mun haka da mukan bada gaskiya muna yin kawo sallah gaskiya ana kawo sallah ina wannan tattaunawa da al'umma kuma gaskiya na samu nasara waɗansu wallahi suna yi akan jahilci musamman ba sun yi karatu amma san in da wannan abun ba so san alherin sa ba amma in ka zauna da su ka wani musu da kai ina tabbatar miki ana samun nasara
mai sauraro gashi Hajiya Sa'a ta koro bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana to idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa ne komai ya mana aran rai za a ji mu da cigaban wannan tattaunawar yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hawwa'u Abdulkarim da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da malama Fatima Muhammad Wattara sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu wani lafiya.
Gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru.
zan fara shirin jirin namu wannan mako ne dai da jaridan Bisahil Ta'arihin kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta bayyana mana cewa Prime Minister kasar Kamaru Jengote ya yi kokari na kai ziyarar ga inda idanu kan irin ayyukan da ake gudanarwa a bangaren na arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru domin ganin cewa an inganta irin wadannan ayyuka da gwamnati ta sa a gaba sai kuma jaridar Lushu ta kasar Kamaru anda ita kuma ta yi mana tsokuce ne kan yadda yanzu haka kamfanin wutar lantarkin kasar Jamhuriyar Kamaru yake ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a fadin kasar domin cimma burinsa na yada kasar da karfin wutar lantarki musamman ma manyan kamfanonin da suke amfani da su wajen ayyukan su na yau da kullum sai kuma jaridar da message ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu dai shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musabiya ana ganin cewa yana ci gaba da yayata jam'iyyarsa ta NDP ko kuma CPDM wanda kwashe shekaru 41 tana gudanar da harkokin mulkin ta kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai ana ganin kamar dan sa ne Frangia zai iya karban akalin mulkin kasar a zabe mai zuwa sai kuma jaridar Asun Media ita kuma cewa ta yi hukumar zaben kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Kamaru suna ci gaba da inganta harkokin kuri'u a fadin kasar domin yanzu haka suna ci gaba da sabunta kuri'un da al'umma suke kadawa kasancewan waɗansu sun sheka barzawo waɗansu kuma sun rasa katukan su waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da zabukan da za a yi nan gaba jaridar Integration kuma cewa ta yi yanzu dai ana hangen tsohon kaftin din kasar Jamhuriyar Kamaru kuma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru Samuel Eto'o anda yanzu haka kamfanin kasar Faransa waɗanda suke bugawa kasar Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni Kok yanzu dai sun ci shari'a anda aka yankewa hukumar kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru za su biya kamfanin na Kok na kasar Faransa zuzurutun kuɗi har miliyar 7 na sefan kuɗin Jamhuriyar Kamaru sai dai kuma ko a ina kuɗin zai fito ayyacan baya Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awal Garba da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takeice
sojojin Isra'ila sun kai samami asibitin Shifa dake gagar sanyin safiyar Laraban nan agogon yankin inda suke neman mayakan Hamas bayan sun baiwa jami'an ma'aikatar lafiyar gargadin mintuna kaɗan a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce bisa ga bayanan sirri da kuma buƙatar aiki dakarin IDF na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin Shifa ta buƙaci dukkan mayakan Hamas su miƙa wuya Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'a jiya talata 336 masu goyon baya da 75 aka sun haka don amincewa da shirin hana tsaye da harkokin wani bangare na gwamnatin Amurka a ranar Asabar mai zuwa amma a lokaci guda ta kawar da muhawara mai zafi da ake tafkawa kan kashe kudade har zuwa farkon shekarar 2024 kudaden hukumomin gwamnati gaba ɗaya za su ƙare ne a tsakiyar daren ranar Juma'a mai zuwa lamarin da ya tilasta majalisa da fadar White House cin mayar jejjeniya ta gajeren lokaci don ci gaba da tafiyar da gwamnati kungiyar tarayyar Turai za ta rasa abin da ta faɗa na burinta a baya na samarwa da Ukraine harsasan manyan bindigogin artillery da makamai masu linzami miliyan 1 nan da watan Maris na baɗi ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ne ya bayyana haka a ranar Talata gabanin taron ministocin tsaro na tarayyar Turai a Brussels babban birnin kasar Belgium rundunar sojojin Mali ta faɗa a jiya Talata cewa sun sake kwato garin Kidal da ke arewacin kasar daga hannun 'yan tawaye bayan wani samami da ya sanadin mutuwar mahara da dama masu sa ido masu zaman kansu ba su iya tabbatar da rahoton kame garin ba wanda zai zama alama ce ta nasara ga sojojin Mali yayin da kusan ba sa nan a birnin inda 'yan kabila Abzinawa ke iko da galibin yankin arewacin kasar
masu sauraro a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe ko inna yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan Ahmadu Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashim Guman nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.